بسم الله العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم وابركة مدحتوا أولا يوم الشيمي البركة wadda muka saba haduwa domin gabatar da karatun littafin Umdatul Ahkam. Littafi ne mai albarka wanda Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi ya rubuta shi, wanda wannan littafin kamar da wanda fansa ya faɗa ya tattaro hukunce-hukunce ne, wato hadisai daga sahihai Bukhari da Muslim waɗanda suke tattare da hukunce-hukunce. Shi yasa duk hadisin da za a karanto ba za ka ga an ce rawahu wani ba. Saboda ne, saboda kai tsaye tun a farkon littafin dama ya ce hadisan Bukhari da Muslim kadai zai kawo, inda ya ce wa fi riwayati, to yawanci kuma wannan za ka tarar daga Sunanu ne ko daga cikin Tirmidhi ko Nisa'i ko Ibn Majah ko Abu Dawud. Da inda ka ce wa fi riwayati, da inda ka ji ya ce wa fi riwayati, to yana nufin daga cikin Sunanu zai dauko. Amma galibi kusan dukkan hadisan da littafin ke dauke da su Bukhari da Muslim ne suka rawaito. Kuma sannan ya cire isnadai na hadisin, haddathani wani haddathani wani, duka waɗannan ya cire su saboda littafin ya zama mai sauƙin fahimta da kuma sauƙin haddacewa ga ɗaliban ilimi. Wannan shi ne zamanmu na 78 a cikin karatun wannan littafi mai albarka. Sannan kuma za mu tashi a cikin kitabul buyu'i babul wasaya, ko kitabul buyu'i babul wasaya. Hadisin da za mu karanta shi ne na biyu a cikin babi, kuma shi ne hadisi na 289 a littafin da ke hannuna, wanda ke hannun ɗalibai kuma shi ne hadisi na 310. Yau muna 19 ga watan Safar shekara ta 1443 bayan hijirar shugaba alayhi salatu wassalam. Wasu zo daidai da 26 ga watan Septemba shekara ta 2021 miladiya. An Sa'd bin Abi Waqqas radiyallahu anhu qala ja'ani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya'uduni am hajjatul wada' min waj'in ishtadda bi, fa qultu ya rasulullah قد بلغني من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت فالشطر يا رسول الله؟ قال لا. قلت فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم آلة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. قال قلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم امضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، لكن البائس سعد بن خولة يرسي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. وانا حديث أنكر أشدقا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jikan Wahab ne, mahaifiyar shi sunanta Aminatu bintu Wahab,
shi kuma Sa'adu dan Abi Waqqas wato jikan Uhaybu ne Wahab yana da wansa mai suna Uhaybu dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jikan Wahab ne shi kuma Sa'adu dan Abi Waqqas jikan Uhaybu ne to tannan suka hadu sai zamto ayyada nasaba ta jiro shi Sa'adu dan Abi Waqqas kani ne a wajen mahaifiyar Annabi sallallahu alaihi wasallam so dan babban jini ya zama shi kawo ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma yana daga cikin al-ashratul mubashshirun bil janna sahabban nan guda 10 waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi musu al-bashir da cewa lalle su ƴan aljanna ne tun anan duniya shine kuma gwarzan mayaki kuma maharbi wanda a ranar yakin Uhud shi ya tsaya a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam duk kafirin da ya yiwo kan Annabi sallallahu alaihi wasallam Sa'ad zai jaki biya ya harbe shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne masa addu'a yana cewa harbi sai ya Sa'adu fidaka abi wa ummi mahaifina da mahaifiyata fansa ne gare ka harbi sai ya Sa'adu Annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba gaya wa kowa irin wannan kalmar ba sai shi a wannan ranar ya gaya mishi kamar sau 100 ko fiye da haka mahaifina da mahaifiyata fansa ne gare ka ya Sa'adu a gun kuma ya masa wata addu'a yace Allahumma sajjid ramyahu wa ajib da'awatuhu ya Allah ka daidaita harbinsa duk abin da ya harba Allah ka sa ya samu sannan duk abin da ya roƙa Allah ka bashi tun daga wannan ranar Sa'adu bai taɓa yin addu'a ba sai ta bayyana kamar wayar gari in dai yi addu'a to abin sai ya bayyana radiyallahu anhu kuma yana daga cikin komandodin yaki tun a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya zamanin khalifancin Sayyidina Umar radiyallahu anhu to babban komandansa shine wannan Sa'ad dan Abi Waqqas har bayan Sayyidina Umar din ma zamanin Sayyidina Usman ma Sa'ad yana nan yana ci gaba da yaki ya yaki sosai kwarai kuwa domin shine ma wanda a karkashin jagorancin komandancin sa aka samu damar bude daular Sham daular da a wannan lokacin a duniya kusan baya ita to sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam suka yaki su suka cinye su da yaki babban birnin su da ake kiran shi Madainu wanda ko ina gwalagwalai da lu'ulu'u da waye-waye duk suka shiga wannan birnin sannan kuma suka shiga har fadar Kisra wanda shine emperor na daular Faris din gaba daya to daga gare shi aka rawaito wannan hadisin yace ja'ani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya'uduni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo min domin duba ni ama hijjatul wada a shekarar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hajjin ban kwana min waj'in ishtaddabi saboda wani ciwo ko kuma wata jinya da ta tsananta gare ni fa qultu ya rasulullahi sai nace ya ma'aikin Allah qad balagha bi min alwaj'i ma tara haƙiƙa ciwo ya kai ni yadda kake gani din nan wato jinyar ta yi tsanani gare ni kamar yadda kake gani wa ana zumalun alhali kuma ni ma abincin dukiya ne wala yarisuni illa ibnakum babu kuma wanda zai gaje ni face ya mace kwaya ɗaya tal afa atasaddaqu bi sulusai mali ya rasulullahi shin na iya raba dukiyata kashi uku in sadakar da kashi biyu qala la manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce a karfe haka ƙuntu sai nace fa shaddur ya rasulullah to ya baikin Allah na iya raba dukiya ta kashi biyu in sadakar da rabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa la karfe haka ƙuntu fa sulusu sai nace to sulusi fa wato in raba dukiya ta gaba ɗaya kashi uku in ba da kashi ɗaya a matsayin sadaka qala sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace as-sulusu to sulusin yayi wasulusu kasirun amma sulusi kam yana fa da yawa innaka cewa kai an tazara warasataka amniya ka bar magadanka mawadata khairun shi yafi alkhairi min an tazarahum alatan daga ka bar su matalauta da kaffafuna nas suna bin mutane suna roƙon su wa innaka kuma cewa kai lan tunfiqa nafaqatan ba za ka ciyar da wani abin ciyarwa ba tabtagi biha wajhallahi kana mai neman yardar Allah da shi illa ujirta alaiha face sai Allah ya baka lada akan wannan hatta ma taj'alu fi fi imratik hatta abinda ka sanya a cikin bakin matarka wato abinda ka bata ta ci qala sa'ad yace qultu ya rasulullahi sai nace ya ma'aikin Allah ukhallafu ba'da ashabi ya rasulullahi shin yanzu zan rayu ne a bayan abokaina qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa innaka lan tukhlafa fa ta'amala amalan tabdi bihi wajha Allah illa zatta bihi daraja ai kai ba za a barka a baya ba wato ba za a barka a raye ba fa ta'amala amalan har ka aikata wani aiki tabdi bihi wajha Allah kana mai neman yaddar Allah da shi illa zatta bihi daraja fa sai ka ƙara samun daraja a gun Allah saboda wannan aiki warif atan da kuma daukaka wala allaka an tukhallafa ko wata ilkai idan annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma alqur'ani yace la Allah to tabbas ne don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya kusanto a cikin zancen Allah da inda kaje an ce wa ma yudrika la Allah sa'ata ire-iren wannan la Allah na cikin alqur'ani to wannan duka tabbas ne to haka nan da Allah a cikin zancen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ma tabbas ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam anan ya tabbatar masa da cewa zai rayu har zuwa wani lokaci la allaka an tukhallafa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa tabbas kai za a barka a raye a tayin tafi abika aqwam har sai wasu mutane sun amfana da kai wato mutanen da zaka bude garuruwan su ka shigar musu da musulunci wa yubarra bika akharun wasu kuma za su cutu da kai kamar kafirai waɗanda zaka kashe su a wajen jihadi daga nan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga hannu ya addu'a Allahumma mbi li ashabi hijratuhum ya Allah ka tabbatar da sahabbaina hijrarsu wato hijrar da suka yi ya Allah ka tabbatar musu da ladan su wala turaddahum ala aqabim kada ka maida su koma cikin kafirci lakinil ba'isu sa'ad ibn khawlata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai tana da wani sahabin shi wanda ya rasu a nan garin Makka bai samu yayi hijira ba ya yi hijira farko zuwa Habasha ko kuma hijira ta biyu ya dai hijira zuwa Habasha bayan ya dawo daga Habasha bai samu ya hijira zuwa Madina ba kuma sai Allah ya karɓi ransa shine Sa'ad ibn Khawlata kamar ka ce Allah sarki wani to kamar haka ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yarsilahu wato annabi sallallahu alaihi wasallam yana ta'aziyarsa ko kuma yana tunowa da shi an mata bi Makka da cewa shi ya rasu ne a garin Makka don wannan hadisin yana kunshe da hukunce-hukunce da yawa yana kuma karantar da mu abubuwa da yawa na hukunce-hukuncen addini abu na farko da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake karantar da mu cikin wannan hadisin shine fadar Sa'ad bin Abi Waqqas yace ja'ani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaquduni cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo masa ya duba shi yayin da ba shi da lafiya to wannan yana nuna mana halaccin zuwa dangai da mara lafiya domin ya tabbata a cikin sahihan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa haƙƙin da musulmi ke da shi akan dan uwan shi musulmi wasu riwayoyin sun zo da cewa haƙoƙi biyar ne a wasu riwayoyin kuma ya sun zo da cewa guda shida ne haƙoƙin to a cikin shidan nan akwai cewa in dan uwanka musulmi bai da lafiya ka je ka duba shi haka nan akwai hadisin da aka rawi tarihin sunna Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mai gaida mara lafiya yana tafiya ne a cikin dausayin aljanna har ya ji har ya dawo yana cikin dausayin aljanna to kaga duk wannan falalar duba mara lafiya ne shikenan duba mara lafiya yana daga cikin abubuwan da za a iya riko da su don samun hanyar shiga aljanna in Allah ya so ya yarda har ma akwai hadisin da yace idan mutum ya je gaida mara lafiya to mala'iku ne za su riƙa yi mishi addu'a inda safe ne za su taimaka addu'a mala'iku 70,000 har zuwa yamma har sai rana ta faɗi idan da yamma ne bayan faɗuwar rana za su taimaka addu'a har gari ya waye mala'ikun nan abu na biyu da yace wato fi ami hajjatul wada a shekarar hajjin ban kwana to wannan shine abin da yafi shahara a ruwayar hadisi duk da cewa kamar da imamu sun'ani yake faɗa cikin al'udda akwai ruwayoyin da suka nuna cewa ba a wannan shekarar bane a shekarar amul fatayn wato shekarar da aka bude garin makka da yaki shekarar da aka ci makka da yaki to kuma dai wace shekara ce dai fa'ida dai dake cikin hadisin da tana nan wannan din bai safe ta ba abu na uku da hadisin ke karantar da mu shine da yace min wajin istaddabi daga wata jinya da ta tsananta gare ni to wannan yana nuna cewa ya halatta muslimi mu'mini idan jinya ta tsanani gare shi ya fada ba wai da niyyar kaiwa karar ubangiji gun halitta ba ba wai irin ka barka zo ka zauna a majalisa a ce kai ai je ba ni bacci ba wallahi wani ciwon ciki kala 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 to kaga wannan ba za su maka maganin komai ba to amma kamar ka kai karar ubangiji ne ko kuma mutum ya je maula wajen wani ya nuna masa ai alaji ba ni da lafiya kala 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 ba ni da lafiya wai dan ya taimaka maka to kaga wannan kamar kaiwa karar ubangiji ne gun halittarsa wannan ba daidai ba ne amma kamar in ba da labari mutum zai yi wannan babu laifi in likita ne wanda zai maka magani babu laifi ka gaya mishi yadda kake ji in mutum ne kamar ɗanka ne wanda zai iya zuwa ya nemo maka magani babu laifi ka gaya mishi yadda kake ji ko abokinka wanda ka san zai iya nemo maka magani ko mahaifinka wanda ka san zai iya maka magani ko wani naka zaka iya gaya mishi ga yadda kake ji amma ba waɗannan ba to ba a so mumini ya rika fadar jinya kaza 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 in kaga ubangiji ya dora maka jinya yayi maka haka ne dan yana son ka domin babu wani raɗaɗi da zaka ji na wannan jinyar face sai ubangiji ya kankare maka zanubai saboda shi kuma sai ubangiji ya ɗaukaka darajarka akwai muƙamai na darajoji a lahira a cikin aljanna waɗanda aikin ka ba zai kai ka ba amma bala'o'in da aka riga jarrabar ka da su a haɗa ka da wani a mota baka san shi bai san ka ba kawai ka ji ya zage ka ko ya gaya ma baƙar magana baka san shi bai san ka ba ko a kasuwa ko wani gun to ire-iren wannan haƙurin da ka riga jurewa to a ranar lahira sai ubangiji ya haɗa wannan sai ya ɗaukaka darajarka sai ka kai inda ma baka taɓa zatawa amin da haka nan jinyoyi an ce a ranar lahira idan ubangiji subhanahu wata'ala ya riƙa ba wa majinyata ladansu da mutanen da aka jarrabe su da bala'o'i a duniya suka jure aka riƙa ba su lada to har sai kowa ma ya riƙa burin ina ma shi ma a duniya an jarrabe su da jinya saboda haka kuma yadda wasu mutum sai ka ji yana ta complain ai ta yi ta magani ai ta magani abin sai dai godiyar Allah kaza 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 to irin wannan ba daidai ba ne yau kawai dai lokaci ne bai ba na yi ta magani na yi ta magani amma lokacin samun warakar gaba daya bai yi ba tukunna yauwa mutum ya nuna koyaushe mutum ya yi ta nuna godiyarsa ga Ubangiji a hakan ma da Ubangiji ya barka duk jinyarka ai za ka ga dai kana da ido kana gani to wani kuma yana nan shi kuma bai da idan yana kuma burin da za a ba shi lafiya a idanunsa in ma za a jarrabi duk sauran jikin shi bai damu ba yanzu wani tun da yake wani bai taɓa ganin sararin nan yanzu nan kaga ai ga kafet na masallaci kana ganin su irin kana ganin su nan ga koyayen lantarki idan ka yana ganin su to wani tun da yake bai taɓa ganin su ba kuma yana nan a wannan duniyar yana nan a garin kuma yana nan yana nan a garin ku haka aka haife shi makahu tun da yake bai taɓa gani ba wani kuma rabin shi da ya ga sararin samaniya tun yana yawo dan shekara bakwai ko dan shekara takwas Allah ya jarabe shi da jinyar ya makance to kai an dora maka ursa ko shafar aljanu ko sihiri ko wani abu ko hawan jini misali ko ciwon siga ko wata jinya dai haka kai ta complain to wani kuma zazzabi ne ma wani ko typhoid ko wani abin ko malaria amma yayi ta complain kamar shi tun da yake Allah bai taɓa yi masa wata ni'ima ba wannan ba daidai ba ne koyaushe bawa ya zama mai godiya a wajen ubangijinsa annabi ayyub alaihi salam sai dai shekara bakwai yana jinya duk jikinsa in banda harshensa ba inda babu ciwo ba inda babu gyambo mutanen garin su ba sai da suka kore shi suka fidda shi daga garin suka ce da mutumin kirki ne yaya ubangiji ne jarabe shi da wannan yana da dukiya yana da ƴaƴa a shekara guda dukiyar ta ƙare kakaf ƴaƴan duk suka mutu kowa ya guje shi sai dai shekara bakwai yana jinya a gindin dutse a can a jeji amma bai taɓa roƙon ubangiji ya yaye mar ba matar shi ta yi addu'a ya ce a'a shekara nawa da muka yi a cikin ni'ima ta ce shekara 70 ita ce ki bari mana idan mun yi wata 70 ɗin a cikin jinya da daga sannan in yi so
yesu ma yi addu'ar ka ji bayin Allah eh mana to sai da ya gama ta tashi tana nema ta shiga wani hali kuma ta fara yin abubuwan da basu dace ba to daga sannan ne sai ya daga hannu yi addu'a amma addu'ar ma ka duba cikin alqur'ani zaka dan Allah da biya cikin a cikin suratul sa'd suratul daud alayhi salam anan annabi ayyub cewa yayi anni masani shaytanu binusbin wa azab ya ubangiji shaytan ya shafa min wahala da kuma azaba ya shafa min ciwo da azaba kaga sai kai abin wajen shaytan bai kai wajen abin bai kai abin wajen ubangiji subhanahu ta'ala ba saboda ladabi kaga anan ma kuma ba cewa yayi fa Allah yayi mar ba shi dai abin da ya fada kenan a can cikin suratul anbiya alaihi wassalam na kuma cewa yayi inni masdi yadurru anta arhamur rahim ya ubangiji cuta ta shafi ni amma fa kai ne mafi tausayi masu tausayi jina da bi ana ka bai ce ai cuta ta shafe shi ka ga bai ce Allah kai ka dora mun ba tare da cewa kuma ya san Allah ne ya dora mun ai bai ce Allah kai ka dora mun kaza ka kamar masu faɗa ai Allah kai ka dora mun abin nan Allah kai zaka yaye mun kai ka dora mun kana ka ga bar tumar ubangiji kake yi kenan ka bar baka yadda bake da hukuncin ubangiji ka ji bayan Allah salihin to wajibi ne mu zama masu godiya ga ubangiji radiyan abu na hudu da wannan hadisin ke koyar da mu shine da yace wa ana zumalin wala yarisuni illa ibnatu cewa ni ma abocin dukiya ne kun gashi babu mai gado na sai ya da kwaya ɗaya tal ya mace cewa to duk sanda mutum zai wasiya ya rika duba magadansa kada misali dan kaji an faɗi ladan yin wasiya ko ladan sadaka kana da manyan gonaki zaka rasu shikenan kawai dukka ka bada wasiyar wani a bashi ku kaza wani a bashi ku kaza ka rarrabar wa mutane ba haka ake yau ka dubi ƴaƴanka da zaka bari da ya cewa da ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam na iya bada sulusi biyu na dukiyata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa a'a yace masa to rabi fa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa a'a to wannan yana nuna mana kenan haramcin wato yin wasiya da sulusi biyu kashi biyu cikin uku na dukiya ko kuma rabinta wannan ba daidai bane bai halatta ba abu na bakwai da hadisin ke karantar da mu shine da yace wasulusu kasiru cewa sulusi din nan mai yawa ne wannan irshadi ne cewa duk wasiyar da mutum zai yi to wajibi ne ta zama ƙasa da sulusi ƙasa da ɗaya cikin uku na dukiyar shi abu na takwas da hadisin ke nuna mana imamu malik ya riƙa daga wannan cewa faɗar annabi sallallahu alaihi wasallam wasulusu kasirun dinnan to ya sanya ta a matsaloli da yawa na fiqhu kamar shafar kayi a gun imamu malik saboda wannan hadisin sai ya riki cewa da zaka shafi kashi ɗaya cikin uku na kayinka ko shafar kan tayi to haka nan sai tsaye ga mai aikin hajji ko umra idan mutum zai ya tsaci ɗaya cikin uku na kayinsa imam malik yana ganin yayi saboda wannan hadisin to da haka fa malaman fiqh suke da irin wannan isharorin suke kiran hukunce hukunce na addini kaga wata magana ake yi anan daban amma kuma a cikin ta sai riki wasu amsoshin wasu matsalolin da yawa na addini abu na tara da hadisin ke karantar da mu shine akwai ruwaya da tazo da kasirun akwai kuma ruwaya da tazo kabirun dinnan to shin wanne ne wanda yafi nuna yawan abu ba na bace duka dai da kasirun da kabirun din duk ɗaya ne abu ɗaya ne suke nuna amma daga wannan ne shi kuma Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu ya riki cewa shi a ganinsa ba za a yi wasiya ma da ɗaya cikin uku na dukiya ba sai dai ɗaya cikin hudu saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce as-sulusu kasir wato sulusi abu ne mai yawa da aka sai dai a yi daga ɗaya cikin hudu zuwa ƙasa kuma wannan ita ce mazhabar Imam Shafi'i radiyallahu anhu abu na goma da hadisin ke karantar da mu fadar annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ka bar magadanka mawadata yafi ka bar su talakawa to shi ma wannan malamai suka ce yana da kyau sosai kuma shine ma mafi alkhairi mutum ya dan nemi wani abu wanda zai barwa magadansa mustahabbi ne ma ka tara dukiya saboda magadanka malamai suka ce wannan mustahabbi ne
ka dan bar musu wani abu ma'ana kamar shekarun ka sun kai 40 50 kana da yara waɗanda sun kai shekara 20 30 to yana da kyau ka sama musu matsuguni misali maimakon ya zanto sai bayan rasuwarka za su tafafutukar ina ma za su fake tukunna dan abin da ka bari gidan da ka bari wata kirkwaya ɗaya ne an rarraba su wannan yana so ya aure babu waje daki daya an ba mutum uku ko hudu daki daya wancan dakin an ba mutum uku ko hudu da su da mahaifiyarsu to kaga yana so ya aure ba inda zai zauna amma tun kana da rai inda hali ka sama musu matsugunai kowanne yaro ya zanto ko bayan kare su yana da inda zai zauna kaga na ɗaya kenan bayan kuma ka yi kokari ka ilmantar da su ka koya musu sana'o'in da ko baka da rai za su iya rike kansu to wannan ko baka bar musu ko sisi ba insha Allah ka dora su a kan hanya tunda ka bar musu ilimi na addini da kuma ilimin sana'a wanda za su iya rike kansu amma su rike wani sannan kuma ka sama musu matsugunai to insha Allah suna cikin rufin asiri ko bayan baka da rai yawwa a kuskure ne mutum kamar mutum ya ce ai nima ne ma nayi su ma sa nima ba daidai ba ne wannan ba daidai ba ne ai ka bar musu abin su amfani da shi wajen bin Allah kai ma ka samu lada yawwa su taimaki wani ya ce Allah ya ji ɗan mahaifa a ka samu lada yawwa daga cikin abubuwan da ke hadisin ke karantar da mu har ila yau faɗansa da ya ce khairun an tazara mu'alatun wannan din shi ya fi alkhairi da ka bar su matalauta suna roƙon mutane to wannan roƙon mutane abu ne wanda yake mahazuri ko mazmumi wato abin zargi ne ya zanto mutum saboda maraici ko saboda wani abu da Allah ya jarbe shi a rayuwa ya zanto har sai ya ji yayi roƙo abu na sha uku da hadisin ke karantar da mu shine falalar ciyarwa cewa babu wani abu da zaka ciyar da mutum face sai Allah ya baka lada hatta abin da zaka ciyar da matarka da shi to kaga wannan wata falala ce ta aure wace wanda bai da aure ba zai taɓa samun wannan ba haka nan yana daga cikin falalar aure har ila yau bayan matar ta ga ƴaƴa duk zaka ciyar da su kuma har ila yau zaka ga duk wanda ya ƙi yin aure dan tsoron mai ka duke shi ta tafi to zaka kuma a jikin masu auren yake ci ya ƙi yin aure dan kar ya sha dan kar ya sha wahala amma kuma a jikin masu auren yake ci in kasuwanci yake zaka tarar a shagon wani yake a shagon wani mai auren yake yaron wani alhajin ne wanda shi kuma alhaji yana da mata biyu ko uku ko hudu ma a gida eh to ka gani ba amma wata sana'ar yake zaka tarar akwai wani mai irin wannan sana'ar ko mai iyali kuma ya fi shi rufin asiri to kaga wannan yana nuna mana jin falalar ciyarwa kuma malamai suka ce to shin kowace ciyarwar da mutum ya yi wa iyalinsa sai ya yi niyyar yana yi ne dan neman yardar Allah ko kuma mutum ya yi niyya sau ɗaya ma shi kenan to abin da ya fi rinjaye shi ne sau ɗaya dai in ka yi niyya tun a farkon aurenka cewa ka yi auren ne domin Allah za ka ciyar da iyalinka domin Allah kuma kana fatan samun lada a wajen Allah shi kenan yawwa saboda haka ga wannan ba daidai ba ne mutum ya riƙa yi wa iyalinsa gori kullum sai yana so ya ƙwai kullum sai ta yi kaza sai ta yi kaza amma duk da haka ba ta daina min kaza da kaza ba a kasan wasu suna yi ko saboda ta mishi wani abu na rashin kirki ta yi ana nan ba za ka zo biya ladan naka kuma abin da haushi kan kai musu wannan to amma su haka Allah ya yi su a karkashin suke na ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sai mun yi haƙuri fitina ce su a gare mu ka zauna babu su a rika maka kallon mutumin banza ka zama cikin fitina ka zauna da su din nan ma sai ka yi haƙuri kuma fitina ce har ila yau ka zauna da ƙwaya ɗaya ta gallabe ka ƙaro wata su zama su biyu nan ma abu kuma ya yi yawa su dame ka da kishi da faɗa abu na sha biyar da hadisin ke karantar da mu cewa wato yana da muhimmanci sosai mumini duk abin da zai yi ya yi domin Allah babu laifin mumini ya nemi dukiya domin ya samu damar bautawa Allah da ita domin ya samu damar da ba sai ya je ya roƙi mutane ba ko malamai suka ce duka za mu ƙara da wannan hadisin duka sauran ayyuka ma na bin Allah idan mutum ya kyautata niyyarsa ko bayan ayyuka na bin Allah wato hatta ayyuka na yau da kullum da na wajibi da na jin dadin ka ma in ka kyautata niyyar ka sai Allah ya baka lada a ciki abinci wannan in zaka ci in kai niyyar zaka ci ne domin ka samu karfin yin ibada takara kake so kai to amma rana ta yi zaka ci to barka ci abincin da ka samu damar yin takara karatun alqur'ani ka samu damar yi cikin nishadi sai Allah ya baka lada wannan abincin da kake ci din sai Allah ya baka ladan shi saduwa da iyali zaka yi in kai niyyar cewa zaka yi ne dan wato kamewa dan ka samu damar kamewa daga kallakan wasu matan kuma domin ita ma iyalinka ka samar mata da jin dadin da zai kaura kanta daga wasu tunanin wasu abubuwan daban wato ya zanto rai ka biya mata bukatar ta ita ma ta wannan bangaren to nan ma mutum sai ya samu lada haila yau bayan abin da zaka ji biyan bukatar jiki da jiki to haila yau kuma ga lada a wajen Allah gurin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa illal zatta biha darajatun wa rifa cewa zaka ƙara samun daraja da daukaka to wannan yana ishara zuwa ga wani hadisin na Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake cewa aljanna hawa hawa shi darajoji ne sun kai dubu amma aljannar firdausi ita ce kololuwa to kenan yana da kyau lallai ko da a ce kuna aiki iri ɗaya da mutum to ka kyautata niyyarka domin ka ƙara samun daraja a wajen Ubangiji yawwa bayan haka hadisin kuma yana karantar da mu wala alaka an tukallafa ata yanta sai abuka qawamun wa yadurra bika akharun cewa ubangiji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna masa cewa lallai zai wanzu a bayan sauran abokansa har ma jama'a da yawa za su amfana da shi wasu kuma za su cutu saboda shi to wannan yana nuna mu'jiza ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallam domin hakika sai na saru dan abi wa qas a duk cikin al'asharul mubasharun nan shine na ƙarshen mutuwa duk sauran sun riga shi rasuwa shine na ƙarshe kuma lallai a ƙarƙashin jagorancin shi an bude garuruwa da yawa biranen ƙasar Iraki din nan da yawa da biranen yankin ainihin daular Sham daular Farisa kai nake son ci nake cewa Sham daular Farisa to duka sun an bude ne ƙarƙashin jagorancin shi Sa'ad ibn Abi Waqqas haka nan hadisi yana nuna mana cewa waɗanda za su amfana da Annabi sallallahu alaihi wasallam da shi Sa'ad ibn Abi Waqqas waɗanda za su amfana da shi sune mu'mini waɗanda kuma za su cutu saboda shi sune kafirai waɗanda zai bude garuruwansu wato abu na ƙarshe da hadisin ke karantar da mu shine shi Sa'ad dan Kaulatu wanda ya rasu a garin Makka to daraja ya samu wato yana da daraja kamar ta sauran sahaba Annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba da kai ta sauran waɗanda suka yi hijira zuwa Madina ba saboda ladan hijirar shi bai same ta ba shi sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tausaya mishi anan man Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu ma qala لو أن الناس قدوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير وأنا حديث عن كأوش سيدنا عبد الله بن عباس إذا قال تبدأ غريشي لو أن الناس قدوا من الثلث إلى الربع يكي تشوى دا أشي متاني واتوسن تيجي دا الثلث من زوا غربعي da zai fi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce as-sulusu wa-sulusu kaseer a wancan hadisin na baya na'am to zo na ka kaga kenan wannan sharhin wannan hadisin kusan mun yi shi a baya babul fara'id wannan babin zai magana ne akan gado wani abu ne wato wani ilimi ne na musamman a addinin musulunci yana da daraja sosai a addini kusan ma malamai suka ce a ƙarshen duniya da ake cewa ilimi zai ƙari to farkon abin da zai ƙari za a damƙe daga cikin ilimi shine ilimin gado za a ga wani ya rasu duk gari a rasa wanda zai zo ya raba gada to ko duk unguwa a rasa malamin da ya san ilimin gado wanda zai iya zuwa ya raba wannan gadon daidai to daga lokacin da malamai suna gado suka tattabi zama babu su ana raba gado kawai da aka ga dama to alkiyama tana dab da tashi gado manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi muhimmancin shi sosai dan har ma ya yabi wasu daga cikin sahabbansa da cewa sun san ilimin gado ne ana kiran shi farbu ko kuma fara'id gado kenan
jam'u faribatin jam'i ne na fariba wal fardu a lugha an ce fardu ana nufin alqada wato wani yanki haka a shari'a kuma an ce fardu ko fara'id nasibun muqaddarun liwarithil khasin wani rabuni wanda aka riga aka gurgurje shi abin kaddarawa ga wani magaji ke bantacce to gado kala shida ne akwai nisfi ana ji akwai nisfi rabi kenan akwai rubu'i ɗaya cikin hudu akwai masu cin sumuni shine ɗaya cikin takwas akwai masu cin sulusi shine ɗaya cikin uku na dukiya akwai masu cin sulusani kashi biyu cikin uku na dukiya akwai sudusi shi ma yana da masu cin sa ɗaya cikin shida na dukiya to shi rubu'i mutum biyu ne kadai masu cin rubu'i ɗaya cikin hudu su ne matan aure ko matar aure kwaya ɗaya idan ya zamto mijinta ya rasu bai bar ɗa ba gadanta daga gare shi shine rubu'i an rike ko yana da kyau a rike fa wannan to sannan sai miji idan matarsa ta rasu ta bar ƴaƴa in ba ta bar ƴaƴa ba rabin dukiyar zai kwashe idan kuma ta bar ƴaƴa ko daga gare shi ko daga wani kafin shi wata kinta auri wani aka haihu to shikenan zai ci rubu'i ne ɗaya cikin hudu na dukiyarta an fahimta haka nan idan tana da jika jikan na wajen ɗanta namiji ƴaƴanta gaba ɗaya sun rasu amma akwai ɗanta namiji wanda kafin ya rasu yayi aure ya haifi namiji to shi ma duk da haka zai hana mijinta cinye ɗaya cikin biyu yawa ba zai ci rabin dukiya ba sai dai ɗaya cikin hudu an gane yawa daga nan sai tumuni shine tumuni wanda Hausawa suke cewa tumuni ɗaya cikin takwas shi wannan mutum ɗaya ne mai ci matar aure ko matan aure masu yawa idan ya zamto mamacin ya bar ƴaƴa mata ko maza ko kuma ya bar jikanu na wajen ɗansa na miji yawa za su raba ne gaba ɗaya daga nan sai nisfi shine ɗaya cikin biyu rabi kenan farillar mutum biyar ne masu cin nisfi an gane eh mutum nawa ne masu cin rubu'i ma eh yawwa to ashe ana rikewa tumuni fa mutum nawa ne masu ci yawwa zan fayi tambayoyi ma ta kuma zan jefa ko ina yawwa musamman wanda naga baya mai da hankali shi zan ta jefa wa tambayoyin yawwa nisfi farillar mutum nawa nace biyar yawwa ga sunan a riki akwai ƴa ƴar tsatsu idan ta kadaita idan ya zanto ƴa ce kwalli ɗaya mutum ya mutu ya bari to za a raba dukiyarsa biyu ne a bata rabi daga nan sai ƴar ɗa mutum ya haifi ɗansa namiji ɗan nasa namiji kuma ya yi aure ya haifi ƴa mace kaga jika kenan ta wajen ɗan mutum namiji sai zanto mutum ya rasu bai bar kowa ba a duniya sai iya ita to za a bata rabi ne na dukiyarsa in yana da matar aure ita matar aure za ta ci amma ita fa jika ba za ta yi gado ba sai in babu yawa shi dai babu ubanta ko kannan ubanta yawa sai yar uwa shiqiqiya yar uwa shiqiqiya ita ma gadanta idan ta kadai ta ita kadai to gadanta ita ma rabi ne sai yar uwa da abiya wacce ake uba ɗaya da ita idan babu shiqiqiya din ina ce shiqiqiya yana nufin wacce ake uwa ɗaya uba ɗaya yawa sai kuma miji idan ya kadai ka babu mai tsari shi shi ma rabi ne shi nawa kenan yawa yar tsatso yar ɗa yar uwa shiqiqiya yar uwa da abiya miji biyar yawa nan a wannan ƴar ƴamace ai ba ta gado ba kusan shi ya ce amma ba ta gado haka nan ƴaƴan kawun ne ba sa gado kawun ka ba zai gaje ka ba
ko ba kuwa ba za ta zama ita
a kwarai kuwa kawu ba ya gado to daga wannan sai sulusani wato sulusani shine sulusi biyu na dukiya shi kuma farilla ce ta ƴaƴa mata idan suka kadaita ƴaƴa mata daga biyu zuwa sama to za a raba dukiyar ne kashi uku sai a ba su kashi biyu haka nan ƴaƴan ɗa namiji su ma idan suka kadaita babu mai tsari su za a raba dukiyar ne kashi uku a ba su biyu kashi biyu haka nan ƴan uwa shiƙiƙai mata ƴan uwa shiƙiƙai mata idan suka kadaita babu mai tsari su za a raba dukiyar mutum dan uwansu da ya rasu za a raba dukiyar shi kashi uku a ba su kashi biyu haka nan ƴan uwa abbai idan suka kadaita ya ƴan uwa mata da abbai wanda ake uba ɗaya da su idan suka kadaita iya su kadai ne daga biyu zuwa sama to za su ci ɗaya cikin ai biyu cikin uku ne na dukiyar kaga farillar mutum hudu ne kenan yauwa an cire miji a wayancan biyar din na sama to su ne suka kakkaru a nan in suka karu daga biyu zuwa sama to za su ci sulusani amma ban da miji daga nan sai sulusi sulusi ɗaya cikin uku kenan na dukiya idan kuma farilla ce wacce uwa tana ci daga gadon ɗanta idan ya zamto bai da ƴan uwa maza ko mata sannan kuma bai bar ƴaƴa a raye ba to za ta ci ɗaya cikin uku ne na dukiyarsa an gane? Yau sannan sai ƴan uwa li'ummai mutumin da ya rasu yana da ƴan uwa waɗanda suke li'ummai daga biyu zuwa sama wato wanda suke uwa ɗaya da shi su ma waɗannan za a ba su ɗaya cikin uku ne na dukiyar shi mamacin ko da kuwa akwai shiƙiƙai ka ji fa ko da akwai shiƙiƙai ai suna riga shiƙiƙan ma sun shiƙiƙan ma albarkacin su suke ci sayyidina Umar ya taɓa raba irin wannan gadan a zamanin halifancin shi wani mutum ya rasu bai da uwa bai da uba bai da mace bai da ƴaƴa shine ake kira kalala to ga ƴan uwan shi shaƙiƙai wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya ga kuma wanda suke uwa ɗaya kaɗai sayyidina Umar sai ya raba dukiyar kashi uku sai aka ba su suli ummai din eh su shaƙiƙai kuma suna nan da suka zama ƴan kallo kawai kafin a zo wannan sai ɗaya daga cikin shaƙiƙan sai ce ya amiral muminina ɗauki cewa mahaifinmu jaki ne ko wani dutse ne da aka jefa shi a cikin ruwa shin uwar da ta sa waɗancan suka samu gado kuma ba ita ta haɗa mu ba sai na Umar sai ya yi dariya ya ce shi kenan ku je ku raba tare wannan ita ce matsala himariya kenan amma ya zamto sun kai daga biyu zuwa sama sulu ummai din shi za su ci sulusu alqur'ani ma ya kawo ta ai sai sulusi idan kuma sulusi farilla ce ta mutum bakwai eh farillar mutum bakwai ne eh uba mahaifi idan akwai masu tsari shi idan akwai ƴan uwan mamacin kannai ko yayu ko kuma mamacin ya bar ƴaƴa to mahaifinsa zai ci ɗaya cikin shida ne sannan sai kaka idan babu uba ɗin sannan sai mahaifiya ita ma sulusi ne farillarta wato ɗaya cikin shida idan da masu tsari ta sannan sai kaka kakan nan ta wajen uwa ce ko ta wajen uba ita ma dai sudusin ne farillarta sannan sai ɗan uwa li ummi idan wato suna da yawa to in kano aksar min zalika fa mushraka wa fi sudusi ko haka alqur'ani yace sannan sai yar da idan akwai mai tsari ta yar da idan akwai yar tsatsu to ita ma sudusi za ta ci sannan sai ƴar uwa li abiya wacce ake uba ɗaya da ita idan akwai shiƙiƙiya za su yi gado tare to ita shiƙiƙiya za ta ci rabi ne ita kuma li'abiya za a ba ta ɗaya cikin shida eh as-sulus tamamu tsirtsai ne kenan to wayannan su ne wato kashe-kashen gado an fahimta ai kun gado yana da muhimmanci sosai a iya ilimin gado ƙwarai da gaske yana da muhimmanci sosai shi yasa in Allah ya daidai muka kammala wannan littafin ko muka zo dab da ƙarshen shi to ina ganin zamu sa iziya gaskiya zamu sa iziya in Allah ya yarda saboda ta kunshi babi guda wanda yake karantar da gado din a can ƙarshen ta za mu karanta hadisi daya daga nan sai mu yi addu'a insha Allah عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألهق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر وفي رواية اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر وأنا حديث عن سرعوش رسولنا عبد الله بن عباس إذن على رتبنا ذريس ليشي shi kuma ya karbo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alhiqul fara'id bi ahliha kuruskan da gado ga ma'abotanta to ma bakiya abin da ya saura fa huwa li aula rajulin zakari to wannan za a bayar da shi ne ga mafi cancantar namiji na kusanci shi ake kira asirci an gane wa fi riwayatin a wata riwayar kuma yace iksimul mala baina ahli alfara'id ku rarraba dukiya tsakanin ma'abuta gado a ra kitabillahi bisa yadda littafin Allah ya faɗa amma tarakatul fara'id abinda gado ya bari fa li aula rajulun zakarin to ga mafi kusancin namiji ne mutum namiji mafi kusancin namiji zuwa ga wannan mamacin faɗan cewa alhiqul fara'id bi ahli adinan ku rikar da gado ga ma'abutanta malamai suka ce farilla ne wajibi ne a rikar da mutum ga farillarsa wannan ko da mamacin ne yace ko na mutu kada wani ya gaji ni ko kada a ba wa wani gado na to ba za a bi wannan wasiyar tashi ba wajibi ne a ba wa ma'abota gado gadonsu sai dai akwai wasu dalilai guda bakwai ish laka rizqul waɗanda malamai sun ce suna hana gado ish laka rizqul an gane wato na farko idan ya zamto wato an haifi jariri bai kuka ba misali a ce mutum ya bar mace da ciki sai ta haihu bayan rasuwar shi sai jaririn ya zamto bai kuka ba har ya rasu ana haifar shi minti 5 a duniya ko 10 ko 15 bai kuka ba ya rasu eh ko da da rasu dai bai kuka ba to ba zai shiga da ba shin akwai ba na shiga da shi amma da a ce ya canza kuka sannan sai ya rasu to in tashi raba gado dole a raba da shi sannan shi ma kuma tunda ya rasu shi ma sai a raba nashi kware kuwa da shi da in mamacin ya bar dan shekara 40 da shi da wannan jaririn da aka haifa daidai da daidai za a raba musu kware kuwa adamul istihlal kenan eh sannan shi sai kokwanton rasuwa idan mutum bai suka rasu wanda suna da gado a tsakanin su da ɗa da uba misali suka rasu mota ce ta bige su ko gini ne ya ruɗe musu ko ruwa ne ya suka nutse a ruwa misali suka kife a kwale-kwale ko wuta ce ta cinye su ba a san waye ya riga mutuwa ba a cikin su to shi ma ɗan ba zai gaji uban ba shi ma uban ba zai gaji ɗan ba kowanne sai a raba nashi gadon yadda ya kamata kawai an gane dalili na biyu kenan daga nan sai li'ani dan da mutum ne kawai ya gama tashi da ciki shi zai tafi rani ko zai tafi wata tafiya ya bar ta kalau ta yi al'ada ya san ba ta da ciki kawai ya tafi sai ya dawo ya sami ta da ciki ta kaga ya san wannan cikin ba nashi bane sai ya daga magana zuwa wajen alƙali alƙali mace aka kira ta tace ita bata yi zina ba ta yi rantsuwa ita bata yi zina ba shi kuma yace wallahi cikin ba nashi bane to daga nan sai alƙali ya sa su a yi li'ani kamar yadda alƙur'ani ya faɗa
والذين كون والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء ولا أنفسهم فشهارة أهلهم أربع شهارات بالله إنه لمن الصادقين زي رنسوا سوهدوا يرنسي دي جرمان الله شوى حقيقة أبنى ديفة لا دكتشيشي وانا شكل دكي جي كما تسا باناش بنا sannan a tabbiyar zai ce to inuwar Allah da tabbata gare shi in har ƙarya yake kaga rantsuwa biyar kenan ita ma mata tashi sai ta tashi ita rantsuwa sau hudu cewa wallahi tallahi billahi la ilaha illa huwa mijinta ƙarya yake wannan cikin nashi ne za ta yi wannan har sau hudu a karo na biyar sai ta ce idan kuma abin da ya faɗa ɗin nan gaskiya ne cewa cikin nan na zina ne to fushin Allah ya tabbata akan ta wannan shi ake kira li'ani to idan ayi wannan li'anin idan ta haifi dan wannan dan ba shege bane idan mutum ya ce masa dan cikin shege sai an yi mutum bulala 80 in ka ce masa dan cikin shege sai an maka bulala 80 to amma kuma dan ba zai gaji uban ba zai gaji shi wancan mutumin ba zai dai gaji uwarsa daga nan sai wato kafirci da ne kawai sai ya kafirci ya bar addinin islama to idan uban shi ya mutu ba zai ci gadon sa bai da gado ba za a raba da shi ba daga nan sai riqqun da ne da uban sa ana nan sai shi dan yayi wata tafiya kawai sai aka kama shi aka sai da shi a matsayin bawa yana nan a matsayin bawan sa har sai da uban ya rasu to shi ba zai ci gado ba an gani eh kwarai kuwa sannan sai zina mutum ne sai je yayi zina da wata matar aka haifi da ya yadda eh dan sa ne har an kawo gidan shi ma gashi aka masa tsaye da dan ya yadda har ya karbi dan kamar yadda ake a zamanin nan za a je a shira gaban alƙali mutum ya yadda lalle shi mazinaci ne shi yayi zina da wannan mata ta haifi wannan dan har ma a bashi dan zai rika biyan kuɗin shayarwa kuɗin ci da sha da waye ƙarshe ma ɗan a dawo da shi gidansa don tsabar wato tambaɗewa ƙwarai da gaske don tsabar raina hukuncin Allah shi kenan to wannan ɗan ba zai gaji shi uban ba sai dai ya gaji ita uwar ko da kuwa shi uban ya yarda ya zauna da shi a gidansa yana ba shi ci da sha amma in ya mutu ba zai gaji shi ba nan a sha ba zai gaji shi ba babu gado a tsakaninsu daga nan sai ɗan da ya kashe mahaifinsa atulun ɗan da ya kashe mahaifinsa ko mahaifin da ya kashe ɗansa yau ɗin na gani a jarida cewa wani uba ya kashe ɗansa da taɓarya a kanu taɓarya ya muka mishi ya faɗi ya mutu to wannan ɗan ko miloniya ne in za a raba gadansa shi uban bai da ko sisi ba za a ba shi ba duk da hakan ne ba za a ba shi ba shi ne dalilan an ji su ko dalilan guda bakwai islaka rizqun islaka rizqun adam al-istihlal shakkun fi li'anun kufrun islaka kin rizqun kuma riqqun shine ra'ul din zayun din shi kuma zinan kafin ɗin kuma ƙatini shi ne islaka rizqun to idan ɗaya daga cikin waɗannan dalilan guda bakwai suka faru to mutum bai da gado yawwa insha Allah ina ganin insha Allah a nan za mu dakata da fatan Allah ya fahimtar da mu abinda muka karanta Allah kuma ya ba mu ikon aiki da shi ita kaɗai za mu amsa na'am na'am kamar ladanci kenan ladanci ai sunna ne ma tunda ai gashi nan a mutum ya karanta sira ko ya ga cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da hadisi yana nan a cikin muwatta a jinyarsa ta ƙarshe akwai lokacin da yana sallah da yake tsakanin gidansa da masallacin da ɗakin na Aisha kawai labule ne yana sallah sai na Abubakar yana koyi da shi su kuma mutane suna koyi da sallar sai na Abubakar to daga nan aka samu ladanci cewa in liman yace Allahu akbar kilare yace Allahu akbar ya daga murya yau to wannan kuma ba haramun bane domin ko ba komedi yanzu aka zaga ana yi a masallacin haramun Makka da haramun Madina tare da cewa kuma suna da loudspeaker wato amsa kowa wace iya liman din da karatunsa da kabbarorin sa kowa yana ji amma a hakan kuma duk da haka ladani yana dagawa yana kara abin nan to ina ganin da a ce wani abu ne na bid'a ko wani abu ne mara tushe harami ne gune wanda dukkan malaman duniya daga kowace nahiya suna zuwa gun to da za su yi inkari kuma da yanzu an samu malaman da suke rubuce rubuci don inkarin wannan abu yawwa na'am na eh zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sanda yana da lafiyarsa bilalu kiran sallah yake yi kawai ko ba iya shi bane akwai abu mahzura matashi ne shi akwai kuma abdullahi ibn ummu maktum shi kuma dattijo ne makaho kuma ma haira wannan sai ya kawo mu zuwa ga wata matsala guda wanda ita zamu rufe mu yi addu'a shine shin as-salatu da yushi ake a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da yushi ake as-salatu dinne yanzu kamar nan dai kamar ni kamar malam Ibrahim kamar malam Shamsul kamar malam Ladan da malam nan da yake zaune da malam Ladan malam Liman ina jin gaba ɗayan mu nan mun riski lokacin da duk inda ka shiga a kasar Hausa kiran sallar farko ake ta biyu kuma a yi ta ce ake yin as-salatu haka ne ko yanzu sai Allah ya kawo lokacin da abubuwa sun rikici a gari ɗaya sai ka ji can ana kiran sallar farko can kuma ana yin as-salatu dan har an riga an sani kiran as-salatu shine na ƙarshe wanda kuma haka yake a mazhabar malikiya haka yake kuma a daular usmaniya zamanin Shehu Usman Danfodi wanda ya jaddada addini a nan ƙasar kuma har yanzu nan a masallatan harami haka ake yi haramin Makka da haramin Madina haka ake yi ba sa yin as-salatu har sai alfajir ya kito kuma yadda abin yake akwai hadisi yana nan a cikin muwatta Malik ina jin a cikin subulus salam sharhin bulugul maram nan ma akwai hadisi sannan kuma an duba al-istizkar nan ma na Abu Umar al-Hafiz Abu Umar shi ma akwai wannan maganar cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan Bilal ya kira sallah ku ta cin abincin ku babu komai kada ku daina cin abinci har sai kun ji kiran sallan Abdullahi dan Ummu Maktum saboda shi Abdullahi ibn Ummu Maktum makaho ne baya kiran sallah har sai an gaya masa gari fa zai waye ka je ka kira sallah alfajir ya kito to shi kuma Abdullahi ibn Ummu Maktum shi yake as-salatu khairun minan nawm ba Bilal ba an fahimta yawa su biyu ne shi Abu Mahzura daga baya ne Abu Mahzura daga baya ne haka kwaikwayon kiran sallar Bilal yake yi Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ji shi sai ya ce to wannan yaro a koya mishi kiran sallah yana da murya mai kyau shi na ka koya mata yawa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين وصل على سيدنا محمد في الاخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الاعلى الى يوم الدين وعلى اله وصحبه في كل وقت وحين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله